الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar Litinin 30 daidai ga watan Juma'ar Ula shekara ta 2435 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 31 ga watan uku shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Adam Maqdisi rahimahullah kafin darasi ne yau bane fi yan tambayoyi suka iya gabata idan aka ce riya shin take banta ne da ayyuka na ibada ko kuma duk wasu ayyuka wanda ba na ibada ba tana iya shiga idan aka ce riya take banta ne da ayyuka na ibada an gane ku saboda kasancewar aiki na ibada shine wanda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya haramta mana mu'aikata domin waninsa saboda ita ibada abu ce ta musamman wanda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya shar'anta ma bayinsa kuma ya nuna sakamakon ibada na kasancewa ne a makoma lahira don haka duk wani aiki na ibada idan mutum zai aikata da sunan dan wani ya gani yayi ba ko ya ji wato ya fada ko kuma dan neman wani sakamako wanda yake na duniya to wannan shine ake kira riya amma aiki wanda yake ba na ibada ba to wannan kasancewar dan kai dan a gani ko dan kar a gani aya ba wannan ba a kiran shi riya don haka ita riya take banta da ayyuka na ibada don haka Ubangiji ta'ala ke fada man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa badilu ma kanu ya'malun da fadar sa man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman yurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا don haka babu aikin da zaka yi ka samu sakamakon lada a wajen Ubangiji Subhanahu wa ta'ala sai aiki na ibada don haka aiki na ibada in kai shi dan a gani a yaba ko dan a gani a fada ko dan a ji a fada ko dan neman wani tarkace na duniya to wannan aiki babu sakamako a wajen Ubangiji Subhanahu wa ta'ala na lada akan shi a ranar kiyama face azaba amma dan wasu ayyuka wanda suke na rayuwar duniya wannan dan kai dan ayabe ka wannan ba a kiran shi riya domin ita riya take banta da ibada kamar yanda bayani ya gabata in aka ce bid'a bid'a ba ta kasancewa sai a cikin ayyuka na ibada an gane ko dan haka wasu abubuwa na rayuwar duniya na ci gaba wanda ba sa karba sunan ibada dan ka kirkire su, wannan ba a kiran cewa ka zo da bid'a. Kamar yadda ita riya ba ta kasancewa sai a cikin ayyuka na ibada, haka ita ma bid'a ba ta kasancewa sai a cikin ayyuka masu sunan ibada. Na'am. Wai mutumin da zai ce ya yanke alaka tsakanin shi da wani daga cikin ƴan uwansa musulmi, cewa na yanke alaka tsakanina da kai dangane da musulunci, sai dai in kafirta ya fita daga cikin addinin musulunci. Amma yin wannan kalima kuma ba ta nuna cewa mutum ya kafirta, dan baka isa ka yanke alakar da take tsakaninka da ƴan uwanka musulmi, domin akwai haƙuƙuwa na Ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya wajabta maka, wanda kuma haƙuƙuwa ne na ƴan uwanka musulmi. Matukar kana musulmi, ka tabbatar da cewa waɗannan haƙuƙuwa wajibi ne a kanka. In ka tuzartar da su ka mutu akan haka baka tuba ba, to ka cancanci azaba a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala akan tuzartar da abin da yake wajibi a kanka idan rangwamansa bai cin maka ba. Amma maganar ka ce ka yanke alaka tsakaninka da ɗan uwanka musulmi ta abin da ya shafi musulunci, wannan sai dai idan addinin musulunci mutum ya bari. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin wato baban da ke bayani game da hukunce-hukuncen yin azumi a hali wanda yake na tafiya, wanda bayani ya gabata cewa rangwame game da ajiye azumi a hali wanda yake na bulaguro rangwame ne kuma sauki ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya mana. Kuma wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke nuna kyawun shari'a ta musulunci, wanda shari'a ce wadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato ya gina ta akan rangwame. Kamar yadda bayani ya gabata, yanda nassi ne na Al-Qur'ani wanda ke tabbatar da cewa idan muna cikin wasu halaye waɗanda suke kuma halaye ne na baddama, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana rangwamen cewa mukan iya ajiye azumi na Ramadan bayan gushewar wannan uzuri, mu rama iya gwalgwadon abin da muka sha. Kamar yanda Ubangiji ta'ala ke faɗa, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-idda wa litukabbiru Allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ubangiji ta'ala ke faɗa, wa man kana maridan aw ala safari, duk wanda watan Ramadan ya tsaya alhadi shi ko ya kasance bashi da lafiya ko kuma yana kan halin bulaguro, Ubangiji ta'ala ya ce ya sha azumi, ma'ana ya ajiye azumi domin wannan uzuri da yake tare da shi, in ma rashin lafiya ko kuma bulaguro, fa iddatun min ayyamin ukhra, Ubangiji ta'ala ya ce na kansa kilga wasu kwanuka na daban domin rama gwalgwadon abin da ya sha. Sai ya ce yuridu Allahu bikum al-yusra, Ubangijin ku na nihin sauƙaƙawa da ku game da wannan rangwame da ya muku, wala yuridu bikum al-usra, Ubangiji ta'ala baya nufin tsanantawa da ku, inda ya ga dama sai ya ce ko kana cikin halin bulaguro ko baka da lafiya, inde watan Ramadan ya tabbata tsayuwarsa to dole kai azumi. To amma hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya ba mu damar cewa mukan iya ajiyewa. Don haka waɗannan biyu sai ka sanya su daga cikin uzurra guda shida waɗanda suke ba musulmi damar ajiye azumi, wanda akwai rashin lafiya, akwai bulaguro, akwai kasancewar yanayin da mace take samun kanta na jinin al'ada ko kuma jini wanda yake na biki. An gane ko? Wannan shi dole ne mace ta ajiye azumi lokacin da ta samu kanta a cikin wannan yanayi, wannan shi ma uzuri ne wanda yake na musamman. Akwai kuma kasancewar wato shi ne dattijantaka, lokacin da girma ya cimma mutum baya iya yin azumi, to shi ma wannan uzuri ne wanda yake ba da damar mutum ya ajiye azumi. Sannan kuma akwai kasancewar yunwa, wato da tsananin kishirwa, wanda mutum baya iya yin azumi. Kamar misali, ya kasance yunwa ta dame ka, ko kuma tsananin kishirwa wanda ba za ka iya kai azumi ba a sanadiyar wannan kishirwa, to wannan shi ma uzuri ne wanda yake ba mutum damar ya ajiye azumi. Misali, ka dau azumi, kishirwa ta kai matuka, ko yunwa, ba za ka iya ci gaba da wannan azumi, to shi ma wannan uzuri ne wanda yake ba da damar cewa mutum ya ajiye. Don haka shine a nan Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya nuna mana cewa duk wanda ya kasance ba shi da lafiya, ko yana kan halin bulaguro, ya ajiye azumi saboda wannan uzuri. Ubangiji ta'ala ya ce fa'iddatun min ayyamin ukhra, na kansa, wato kilga wasu kwanuka na daban kenan bayan wucewar Ramadan, domin rama gwalgwadon abin da ya sha. A baban mun tsaya ƙarshen wato hadisi na Jabir ibn Abdullah al-Ansari, Allah ya kara musu yadda, wanda ke faɗa cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi safar, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin wani gulaguro. Fara'a zihaman wa rajulan qad ghullila alayhi, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ga wani cinkoso na jama'a sun yi ca akan wani mutum, wannan mutum an masa inuwa, ana masa hulhutu. Fa qala, sai manzon Allah ya ce ma haza, me ya faru? Wanda bayani ya gabata, wannan dalili ne wanda ke nuna cewa idan kaga abinda ya baka mamaki, to ba laifi ka je ka leka ka ga menene ke faruwa, ko kuma ka yi tambaya. An gane ko yin haka ba laifi bane. Don haka anan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wannan abinda sabanin abin da ya sani, kuma abin ya bashi mamaki, jama'a sun zo sun yi ca sun hadu daya. Sannan kuma ga wani mutum a tsakiyar su an masa inuwa, to shine sai manzon Allah yake tambayar me ya faru. Fa qalu, sai suka ce masa sa'i, suka ce ya Rasulullahi, ai me azumi ne? Me azumi ne ya galabaita? Qala, sai manzon Allah yace laysa min al-birri siyamu fi safar, manzon Allah yace yin azumi a cikin hali wanda yake na bulaguro ga wanda azumi zai wahala a kansa, manzon Allah yace baya daga aiki wanda yake na alkhairi. An gane ko? Ma'ana ba wata gwaninta bace wanda za ka ma ubangijinka cewa kai azumi a cikin halin tafiya, tare da cewa kuma yin azumin zai zamanto abu ne mai wahala a kanka. Don haka kamar yadda ya gabata, lafazin albir suna ne wanda yake ya kunshi dukkan wasu ayyuka waɗanda suke na alkhairi, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib, walakinna albirra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-mala'ikati wal-kitabi wan-nabiyyin wa ata al-mala ala hubbihi dhawi al-qurba wal-yatama wal-masakina wa ibn as-sabili was-sa'ilina wa fir-riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakah wal-mufuna bi ahdihim idha ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Don haka anan da yace laysa min al-birri siyamu fi safar, yin azumi a hali na bulaguro, manzon Allah ya ce baya daga cikin ayyuka na alkhairi. An gane ko? To amma ga wanda azumin zai zamanto akwai wahala a kansa, sai ya ce wa fi lafzin li muslim, a wani lafazi na al-Imam Muslim, manzon Allah sai yake cewa alaykum bi rukhsatillahi allati rakhasa lakum, ku lazinci ruku da rangwame na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala wanda ya rangwamta muku. Lafazin alaikum ismu fi'il amr ne, bi ma'ana ilzamu, kulazinci wato ruku da rangwame na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala wanda ya rangwamta muku. Don haka kamar yanda bayani ya gabata, yanda malamai suka kai suka kawo, wasu suna ganin cewa a cikin hali na bulaguro yin azumi da rashin yin shi duk ɗaya ne ba bambanci, tare da cewa wannan nasi da wanda yake ire-irensa suna tabbatar da cewa rashin yin azumin shi yafi, me yasa saboda rashin yin azumin wannan na nuna cewa rangwamen da Ubangiji Subhanahu wata'ala ya maka ka karbe shi da hannu biyu kamar yanda kuma nassi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke fada cewa lalle Ubangiji Subhanahu wata'ala na kaunar wato bayinsa su aikata rangwamen da yi musu kamar yanda yake kyamar wato a saba masa shine yace inna allaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatu ubangiji ta'ala na kaunar wato a aikata rangwamen da yi ma bayinsa kamar yanda yake kyamar wato a saba masa wannan hadisi na cikin musnad na al-imamu ahmad da sahihu ibn hibban danganan hadisin dangane ne wanda yake ingantacce to dan haka wannan hadisi da shi nan wanda yake cewa il alaikum bi rukhsatillahi allati rakhasa lakum wato ku lazinci ruko da rangwamen ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya rangwamta muku wannan na nuna cewa rashin yin azumin a halin bulaguro shine ya fada cewa to amma idan mutun yayi matukar kuma azumin ba zai zamanto wahala akan sa wannan yayi daidai kasancewar bai zo da abin da za a aibanta shi kamar yadda dalilai sun gabata akan haka yau insha Allah za mu tashi hadisi na gaba qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-hadithu 90 ba'da al-mi'a عن أنس رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتكي الشمس بيده قال فسقط الصوام وقام المفتون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفتون اليوم بلا أجر وفي حديثنا 190 رواية أنس بن مالك الله يكرم سيدا wato ke fada cewa kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallama fi safar yake cewa mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato a wani gulaguro fa minna as-sa'im wa minna al-muftir daga cikin mu wato akwai mai azumi akwai kuma wanda baya azumi qala wato Anas yace fa nazalna manzilan fi yawmin har sai muka sauka wani masauki na musamman a cikin yini wanda yake mai tsananin zafi wa aktharuna dhillan sahibul kisa yace wanda yafi mu inuwa wato shine mutumin da wato yake da wani mayafi ko kuma mu ce wani burgu wanda zai yafa a kansa domin kare kansa game da zafin rana wa minna man yattaki shamsa biyadi daga cikin mu akwai wato wanda ke kare ma kansa wato zafin rana da hannunsa ala Anas yake cewa fasaka fasuwa wato masu azumi sai suka ringa kifewa akan kasa saboda rauni ya ci musu wa qama al-mufiru waɗanda ba sa azumi wato sai suka tsaya tsayin daka wato game da aikace-aikace na maslahar jama'a a wannan masauki da aka sauka shi ne yace fa barbul abniya wato sai suka ringa kafa dakuna waɗanda suke na khaima lafazin al-abniya jami'i ne na bina abinda ake nihi anan wato su ne kenan ƴan ɗakuna waɗanda ake yi na halin bulaguro domin akwai misali ita ce kamar khaima da ake kafawa a cikin halin tafiya wanda tana daga cikin ni'imomin da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya jaddada ma bayinsa ɗaki ne sai ka linke shi ka goya shi a baya ko kuma ka dora shi a kai ka sanya shi a cikin kayan bulaguro duk inda wato shine sauka ta kama ka idan ka sauka dandanan sai aka fada ki to shine anan yake cewa fadarrabul abniya wato sai suka ringa kafa dakuna wasa qawl rikaba suka shayar da ragun malafazin rikab mufrad ne na raka'ib idan aka ce ar-rikab abinda ake nufi shine raguni kamar yadda ubangiji ta'ala ke fada fama aujaftum alaihi min khaylin wala rikab shine yace wasa qawl rikaba wato suka shayar da ragun ma fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace zahaba al-muftiruna al-yawm bil ajr wadanda ba sa azumi a yau manzon Allah yace sun tafi da lada ma'ana sun kebanci kansu da lada me yasa saboda kasancewar anan su suka dauki dawainiyar dukkan wasu ayyuka saboda su masu azumi sun samu rauni suna kifewa akan kasa adun kule anan Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yana ba mu labarin wani yanayi da suka samu kansu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato a cikin wannan bulaguro yanda ga halin yanda masu azumi ya kasance yanda suka samu kansu a cikin hali na baddama sun samu rauni suna kifewa akan kasa yanda kuma gaya waɗanda ba sa azumi wato su suka dauki hidimar jama'a su suka kafa dakunan da za a shiga a zauna wanda kafin a shiga wannan dakuna a zauna wanda yafi kowa inuwa shine mutumin da yake da mayafi ma'ana mutumin da yake da dan bargo ko wani zane wanda zai ma kansa inuwa domin daga cikin su yace akwai wanda ke kare ma kansa wato shine zafin rana da hannunsa to dan haka waɗannan wanda ba sa azumi su suka kafa wato dakuna kuma su suka tafi suka shayar da rafuma da sauran dukkan wasu aikace-aikace to dan haka a takaice wannan hadisi kamar yanda malam ya shigo da shi a wannan babu iya alakar shi da baban yana nuna mana halaccin yin azumi da rashin yin sa a cikin halin bulaguro me yasa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan su ya tabbatar da su akan haka da su waɗanda suka ringa kifewa akan ƙasa da waɗanda ba sa azumi gaba ɗayan su ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aibanta an gane ko a wannan nasi kenan yana nuna halaccin yin azumi a cikin halin bulaguro kuma da rashin yin sa illa kasancewar hadisin da ya gabata kafin wannan shi yana nuna cewa in har mutum zai wahala wato a cikin halin bulaguro to wannan yana nuna karhancin yin azumi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce laysa min al-birri siyamu fi safar kaga wannan yana nuna cewa makruhi ne ma'ana bai dace ba mutumin da zai wahala yana cikin halin bulaguro ya dawo azumi don haka rashin yin azumin sa shi yafi dacewa amma in ya kai azumin koda ya wahala to wannan azumin sa azumi ne wanda yake ingantacce dan haka anan waɗanda suka ringa kifewa akan ƙasa suka samu rauni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai nuna cewa azumin su bai yi ba illa kasancewar ya tabbatar da su akan azumin su haka su waɗanda suka ki yin azumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan bai nuna cewa sun yi laifi kuma sannan wannan hadisi yana nuna wato shine tsananin kwadai na mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da ayyuka na ibada hatta da hali wanda yake na bulaguro wanda gaya ana cikin hali wanda yake na bulaguro amma kasancewar sai da aka samu wasu a cikin wannan halin bulaguro suna azumi wanda karmu manta hadisi ya gabata wanda a cikin tafiya ce aka yi gaba daya marwaicin yake fada cewa ba wanda ke azumi a cikin dukkan jama'ar illa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato da sahabinsa Abdullahi ibn Rawaha wannan yana nuna tsananin kwadai ga ayyuka na ibada a wajen mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da suna cikin hali wanda yake na bulaguro sannan kuma wannan yana nuna mana abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka kasance a kansa wato na kiyamar duniya da daukan hakuri akan karanci game da kayan amfani kaga fa tafiya ne ake kuma ga yanayin da suka samu kansu. Amma mafi yawan jama'a a cikin waɗannan sahabbai babu wani kaɗan ne daga cikinsu waɗanda suke da mayafin da za su iya yafawa a kansu domin su kare kansu game da zafin rana. Da yawa daga cikinsu sai dai mutum ya ɗaga hannuwansa ya kare ma kansa zafin rana, babu mayafin da zai yafa. Wanda akwai hadisi sahihi, Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake faɗa, yake cewa ya ce wallahi na samu mutum sama da 70 daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda ake kiransu ahlus suffa, ya ce a cikinsu ba wanda yake da gyabtu da mayafi, ma'ana wanda zaka same shi da zane biyu, ya ɗaura ɗaya ya rufe al'aurarsa ɗaya kuma ya yafa a kafaɗarsa, ya ce babu sama da mutum 70. Ya ce in ma ka samu mutum yana da babban mayafi wanda ya ɗaura a tsotsonsa ya rufe al'aurarsa sannan kuma ya janyo bakin ya ɗaura ya saba ya ɗaura a wuyansa, ko kuma ka samu wani kawai zanen ne kadai ya daure tsatsansa, ma'ana ya rike al'aurarsa, amma ba wanda yake da zane biyu a cikin shi. To gaya a cikin halin da suke, hali ne na tafiya, ga tsananin zafi wanda yake na rana, amma wani ba shi wanda yafi mu yake cewa wa aktharuna zillan, wanda yafi mu kenan inuwa shine sahibul kisa, mutumin da yake da mayafin da zai yafa a kansa domin ya kare kansa game da zafin rana. Don haka sai ya ce wa minna man yattaki shamsa biyadi, daga cikin mu akwai wanda da hannunsa ne kadai yake kare ma kansa zafin rana. To wannan yana nuna yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi rayuwa wanda take mai kunci, amma wannan tsanani da suka samu kansu bai sa ba suka gudu ko suka ja da baya akan aikin da suka sa gaba na daukaka addinin Allah. Kuma yanda kasancewar su mutane ne waɗanda suke masu kyamar duniya, duniya ba gaba ba suka bata. Sannan kuma wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana shine taimaka ma duk wanda yake mai rauni da wanda yake ma'abucin bukata, ma'ana duk mutumin da yake da rauni a cikin mu da mutumin da yake da bukata, to abinda ake bukata mu agaza masa domin biya masa bukatunsa. Kaga anan da aka samu masu azumi suna kifewa akan ƙasa sun kasa aiki, waɗannan wanda ba sa azumi su suka taimaka musu duk wani aiki da ya cancanta a yi a wannan gu na maslaha ta jama'a, su suka shagala game da wato kafa ɗakuna waɗanda suke na tanti, kuma su suka kula da shayar da dabbobi, su masu azumi kawai neman inuwa suke saboda kasancewar sun samu kansu a cikin hali wanda yake na kunci. Don haka wannan yana nuna mana duk lokacin da ka ga ɗan uwanka musulmi yana da buƙatar a taimaka masa, to ka tabbatar da cewa haƙƙi ne nashi akan ka ka agaza masa, kamar yadda anan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba sa azumi suka ringa taimaka ma 'yan uwansu. Sannan kuma wannan yana nuna mana cewa kyawu ne daga cikin kyawun fuska ta addinin musulunci, wanda addinin musulunci shine addinin da ya ba duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa. Kaga anan yana nuna mana musulunci addini ne wanda ya ba da himma game da kula da dabbobi da ba su iya abin da yake haƙƙinsu. Kai tsaye da aka sauka aka yi ɗakuna, dabbobin nan aka tafi aka ba su ruwa suka sha, wanda kuma kasancewar wannan abu ne wanda Allah ya tilasta mana, duk wanda yake rike da dabba dole ya kula da cinta ya kula da shanta. An gane ko? Kamar yadda anan shine sai yake cewa wasaqaur rikaba, waɗannan wanda ba sa azumi su suka je suka shayar da ragumma. Sannan kuma wannan yana nuna mana wato fadala ta mutum ya kula game da yin hidima ga masu azumi, duk wani abin da masu azumi suke da bukata to ka kula da yi musu hidima, domin anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me ya faɗa a ƙarshen hadisin, shayi zahabal muftiruna al-yawma bil ajr, waɗanda ba sa azumi a yau manzon Allah ya ce sun tafi da lada gaba ɗaya, ma'ana sun keɓanci kansu da lada. Don haka anan duk mutumin da zai kula da yin hidima ga mai azumi to wannan yana da sakamakon lada mai girma a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala. Sannan kuma a kaikaice wannan hadisi yana zaburar da mu akan cewa mu jama'a ta musulmi ba a buƙatar wato mu zaman tura gwaji waɗanda suke masu kasada. Abinda ake buƙata mu zage tukulu, wato duk wani aiki wanda ke akwai maslaha ta addini a cikinsa, ko maslaha wanda take ta rayuwa, to a same mu a sahun gaba. Kaga anan jinjinawa ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ma waɗanda suka tsaya akan wannan aiki. Me yasa yace zahabal muftiruna liyawma bil ajr? Saboda kasancewar waɗanda ba sa azumi, duk wani aiki da ake bukata su ne suka tsaya tsayin daka game da zartar da shi. Su suka kafa ɗakuna na khaima, kuma sannan su suka tafi suka kura dabobi suka je suka shayar da su. Don haka manzon Allah yace sun tafi da lada a yau. Don haka wato ragwanci, wannan kasancewar addinin musulunci yana kyamar musulmi ya zamanto rago. Abinda ake bukatar musulmi ya zamanto jarimi, a same shi ya zage damtse akan dukkan wani aiki wanda ke akwai maslaha ta addini ko maslaha ta rayuwa. Da haka ne ake fifitar juna. Sannan kuma wannan yana nuna mana a matsayinmu wato na wanda Allah ya dora mana dokoki, ya kamata mu yi nazari mu tabbar mu hakikance abinda ke akwai maslaha a cikinsa. Duk abinda muka tabbatar da cewa akwai maslaha a cikinsa, to shi ya kamata mu yi kai kawo domin tabbatar da shi. Domin anan kasancewar waɗanda suka ki yin azumi sun tabbata cewa wannan hali ne wanda yake na gulaguro, kuma hali ne wanda kasancewar akwai yanayi na kunci wanda jama'a za su samu kansu a ciki. Don haka kaga anan sai suka ki yin azumi, me yasa? Saboda maslaha wanda suke ta jama'a. Don haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya nuna cewa su suke da lada, waɗanda ba sa azumi sun keɓanci kansu da lada. Don haka kenan abin da yafi dacewa ga baligi wanda Allah ya dora masa dokoki, duk abin da zai yi to ya tsaya ya yi nazari ya tabbatar da abin da ke akwai maslaha a cikinsa. In ka ga ba za ka wahala ba a cikin bulaguranka, ba laifi kakan iya yin azumi. Amma in ka tabbata za ka wahala, wannan wahala ta kai ka zuwa aikata wasu abubuwa wanda ke akwai maslahar kanka ko maslahar jama'a a cikinsa, to anan rashin yin azumin shi ya fi dacewa. Kaga anan da aka zo, su waɗanda ba sa azumi kawai inuwa suka ringa nema, sun yi rauni, sun ringa kifewa akan ƙasa, duk wasu ayyuka ba da su ba a kai. Kaga anan dan haka waɗanda suka ƙi yin azumi kenan su ne suka fi su tsinkaye. Sannan kuma wannan yana nuna mana kasancewar wato cewa idan maslaha biyu suka bujuro, to anan abin da yafi dacewa maslaha wadda tafi karfi ita ce ake gabatarwa. Kaga anan akwai maslaha ta yin azumi, kuma akwai maslaha ta rashin yin azumi domin kasancewar aikace-aikace wanda jama'a suke da bukata. To don haka anan sai ya zamanto maslaha ta rashin yin azumi ta fi maslahar yin azumi. Don haka waɗanda suka ƙi yin azumi a cikin wannan bulaguro su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jinjina musu, kuma ya nuna cewa su suka keɓanci kansu da lada a wannan yini. Don haka kenan a duk lokacin da maslaha biyu suka bujuro maka, to anan sai ka tsaya kai nazari kaga cewa wacce ce tafi, wadda tafi to ita ce yafi dacewa ka gabatar da ita. Al-hadithul hadi wa tis'una ba'da al-mi'a. Ana Aisha radiyallahu anha annaha qalat كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في رمضان. واتو عائشة الله إكرمت يدا كبدا شوى كان يكون علي الصوم من رمضان تكي شوى أزمي رامور أزمي من رمضان واتو ناكسا شوى أكينا فما استطيع ان اقضي الا في شعبان تچي بانا samun damar wato rama bashin da yake kaina na azumi sai a cikin watan sha'ban. An gane ko? Bata samun damar da za ta rama wannan azumi sai a cikin wata wanda yake na sha'ban. Wanda wannan hadisi yana nuna cewa ramuwar azumi abu ne wanda Allah ya tilasa mana. Duk mutumin da ya sha azumi dole ya rama, kamar yanda waccan aya ta gabata, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. fa iddatun min ayyamin ukhra ay fa alayhi iddatu ayyamin ukhra na kansa wato ya rama kididdigar kwanukan da isha to dan haka anan kasancewar Aisha Allah ya kara mata yadda duk abinda ta sha na azumi saboda wani uzuri amma kasancewar zawwar jinin al'ada ko kuma wani uzuri wanda yake na daban to ba ta samun damar rama iya abin da yake kanta na azumi sai a cikin wata na Sha'ban wanda a cikin wata riwaya ta al-Imam Muslim wanda Aisha take fada take cewa in kanat ihdana la tufdiru fi ramadan fama taqdiru an taqdiyahu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam hatta yati Sha'ban tace daya dayarmu ma'ana mu matarmu matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama take cewa tabbas ana samun daya daga cikin mu wadda za ta sha azumi kuma ba ta samun damar rama wannan azumi wato sai idan watan Sha'ban ya zo tare da cewa kasancewar akwai riwaya wadda duk da cewa Ibn Hajar Allah ya ji kansa shi a iya abin da ya rinjayar da cewa wannan fada ce ta Yahya ibn Sa'id al-Ansari da Aisha take cewa min ajli shughli min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma min ajli shughli bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa saboda wato shagali da aikace da nake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yanda nake biya masa bukatunsa shine uzurin da yake bani rashin damar wato rama wannan azumi sai an kai watan Sha'ban to amma tare da cewa wannan riwaya ta al-Imam Muslim wadda muka karanto tana nuna cewa wannan fada ce ta Aisha Allah ya kara mata yadda magana ko na cewa saboda shagance ayyukan da take ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine yake ba ta rashin damar wato rama wannan azumi sai a cikin watan Sha'ban me yasa take jinkirtawa sai watan Sha'ban saboda kasancewar ta san da cewa babu watan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yawaita azumi a cikin sa bayan watan Ramadan wato sai watan Sha'ban an gane ko watan Sha'ban shine watan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yawaita azumi wanda wani lokaci idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara azumi a cikin watan Sha'ban Aisha take cewa kamar ma zai sadar da shi da watan Ramadan to dan haka wannan hadisi iya abin da yake tabbatarwa shine halaccin jinkirta wato shine ramuwar azumin da mutum ya sha tare da domin kasancewar shi rama azumi wannan wajibi ne illa kasancewar wajibi ne wanda yake muwassa wanda yake yana da yadwa don haka kasancewar amma abin da yafi dacewa ga duk mutumin da ake bin sa bashin azumi to yayi gaugawa a wajen rama shi domin kasancewar Ubangiji subhanahu wata'ala yayi yabo ga dukkan bayi waɗanda suke gaugawa a cikin ayyuka na alkhairi kasancewar rama azumi a gaggauce wannan kuma yana daga cikin ayyuka waɗanda suke na alkhairi domin duk abin da Allah ya wajabta maka ya baka damar cewa zaka iya jinkirta shi domin wani uzuri to ana buƙatar kai tsaye idan uzurin ya bushe kai gaugawa ka sauke nauyin da yake kanka kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa fastabiqul khairat ku yi rigaye wato zuwa ga ayyuka na alkhairi haka Allah ya faɗa a cikin suratul baqara da cikin kuma suratul ma'ida haka can cikin suratul ali imran ubangiji ta'ala ke faɗa wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin haka kuma yake faɗa a cikin suratul anbiya wa zakariya iznada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين هكا a cikin suratul mu'minun da ubangiji ta'ala ya zanu sifofi na masu imani da shi sai yake cewa ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun haka can cikin suratul hadid sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard wa iddat lil ladina amanu billahi wa rusulihi al aya To dan haka anan kasancewar ita kanta Aisha ba komai ba yake sanyawa take jinkirta ramuwar abin da ke kanta na azumi illa kasancewar domin kula da daukan dawainiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Don haka kasancewar in har mutum akwai wani uzuri tare da shi to wannan ya halatta mutum ya jinkirta, amma tare da cewa abin da yafi mutum yayi gaggawa a wajen sauke nauyin da yake kansa. Don haka wannan kuma yana ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar da wajibcin kenan rama iya kwalukan da mutum ya sha na azumin Ramadan kenan domin wani uzuri wanda shari'a ta yarda da shi ta amince. Sannan kasancewar wannan yana ƙara tabbatar da cewa mace baya halatta wato ta yi azumi matukar mijinta yana halarci sai da izininsa. An gane ko? Don haka ko da azumi ne wanda yake na wajibi na ramuwa kenan anan ya kamata idan mace za ta rama ta sanar da mijinta, kamar yadda Aisha Allah ya kara mata yadda anan saboda ta san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da bukatar ta, kuma akwai wasu ayyuka wanda take kula da su, wannan shine yake sanyawa ta jinkirta sai ta kai ramuwar azuminta cikin watan da ta tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan wata ne yake yawaita azumi. Don haka kasancewar akwai nassi wanda yake sare wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake tabbatar da cewa mace baya halatta ta yi azumi wanda yake na nafila idan mijinta yana halarci dole sai da izininsa. To dan haka anan koda azumi ne wanda yake na wajibi azumi na ramuwa in mace za ta yi to ta sanar da mijinta, saboda yakan iya yiwa ta wayi gari da azumi shi kuma yana da bukatar ta, kaga kasancewar anan wato zai iya samun kansa a cikin damuwa inda ta sanar da shi ya bata izini kenan tuntuni daman kenan wannan abu ya riga ya gabata. Kenan kuma wannan hadisi yana nuna mana karhancin jinkirta ramuwar azumi har izuwa wani Ramadan wanda yake na gaba, don ba a bukatar ya zamanto mutumin da ake bin shi bashin azumi ya jinkirta har wani Ramadan ya iske shi kenan sai bayan azumin ya shekare sannan ya rama. To wannan yana wannan abu ne wanda yake bai dace ba, saboda anan wannan hadisi yana nuna mana gayar kenan jinkirin Aisha shine watan Sha'aban, ba ta barin cewa Ramadan har ya isko ta ba tare da ta rama abin da yake kanta, karshen kenan jinkirin ta shine watan Sha'aban kenan. Don haka ba a bukatar musulmi ya bar wato azumi ya shekare a kansa. Sannan kuma wannan yana nuna mana cewa idan mutum ya aikata sabanin abin da ya dace to dan ya ije ma kansa tuhuma, kuma dan kada a yi koyi da shi a matsayin sa na abin koyi to ya kamata ya nuna ma jama'a uzurin sa. An gane ko? Kaga anan Aisha dan ta ije ma kanta tuhuma game da jinkirin da take a wajen ramuwar azumi, kuma dan kada wasu su yi koyi da ita su ce ai Aisha idan ana binta bashin azumi jinkiri take ba ta ramawa sai a cikin watan Sha'aban, to anan Aisha sai ta nuna uzurinta. Abinda yake sanyawa ta jinkirta shine kula da hidimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Don haka anan na nuna mana duk lokacin da wato ka aikata abu sabanin abinda yake dacewa to anan ka nuna ma jama'a uzurinka dan kada su tuhunce ka, kuma dan kada a yi koyi da kai a ce ai wane ma kaza yake. Wannan kuma yana nuna mana irin kyautata zama ta ai na Aisha Allah ya kara mata yadda game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yanda fa kawai kula da hidimar sa shine yake sanyawa ta jinkirta wannan ibada har izuwa cikin wata wanda yake na Sha'aban. Al hadithu thani wa 90 ba'da al-mi'a ana Aisha radhiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود وقال هذا في النذر وهو قول أحمد بن حنبل. وتؤائشة الله إكرامة يدى تكي فداتي و lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada cewa man mata wa alaihi siyam duk wanda Allah ya masa rasuwa mace ko namiji wa alaihi siyam akan sa wato akwai bashin azumi sama anhu waliyu manzon Allah ya ce makusancin sa irama masa wannan azumi an gane ko abinda ake nihi da waliyuhu anan shine ai karibuhu makusancin sa don haka kuma wanda yafi dacewa da kusaci da shi shine wanda yake magaji wanda yake da gadan ka to shine yafi cancanta game da rama maka abinda yake kanka na azumi to shine nan malam sai yake cewa al-Imamu Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi sai yake cewa amma abinda hadisin yake nihi na cewa duk wanda ya mutu a kansa akwai bashin azumi makusacin sa ya rama masa wannan azumi shine yace ha ba fil nazr wannan game da azumi wanda yake na addawan azumin da kace ma kanka alwashi idan Allah ya maka rasuwa ba tare da rama wannan azumi to wanda yake makusacin ka sai ya rama maka don haka sai yace wannan kuma fada ce ta al-Imam Ahmad ibn Hanbal don haka kamar yanda yake cikin kenan masail kinsa an gane ko masail na wato al-Imam Abu Dawud yake cewa sami'tu Ahmad ibn Hanbal yace naji al-Imam Ahmad qala ya fada yana cewa la yusamu anil mayyiti illa fi fil nadhr wato ba a yin azumi a madadin mamaci sai azumi wanda yake na addawa al-Imam Abu Dawud yace qultu li Ahmad sai na fada ga al-Imam Ahmad fa shahru ramadan shin wata azumin ramadan za a iya azumtar shi a madadin mamaci idan Allah ya masa rasuwa a rama masa iya abinda yake kansa qala sai al-Imam Ahmad yace yufa amu an sai dai a ciyar a madadin sa amma ba magana a rama masa in dai azumi ne wanda yake na ramadan to dan haka wannan shine abu wanda yake tabbatacce idan azumi ne wanda yake na addawal idan mutum Allah ya masa rasuwa ba tare da ya biya wannan bashi da yake kansa to wannan makusantansa sai su rama masa wannan azumi an gane amma idan azumi ne wanda yake na Ramadan mutum ya mutu da bashin sa to makusantansa sai dai su ciyar domin akwai hadisi wato haka Aisha Allah ya kara mata yadda ta fahimci wannan hadisi da tarawaito kuma haka yake daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda kamar yanda zai zo nan gaba don haka ita Aisha Allah ya kara mata yadda ta tafi akan cewa in azumi ne na Ramadan to iya abin da yake kan makusantan mamaci shine su ciyar amma idan azumi ne wanda yake na cin ma kai alwashi to wannan shine aka yi za a rama ma kinan mutumin da ya mutu da bashin haka domin hadisin Amra Allah ya kara mu Allah ya jikanta take tambayar Aisha Allah ya kara mata yadda ita Amra take cewa mahaifiyarta Allah ya mata rasuwa wa alaiha min siyami Ramadan na kanta wani abu daga cikin azumi na Ramadan bata biya ba Aisha sai ta ce mata ma'ana kirama ma an gane ko faqalat li Aisha ita Amra sai ta fada ga Aisha tace aqbihi anha shin zan rama wa mahaifiyata bashin da ake binta na Ramadan Aisha sai ta ce la a Aisha ta ce bal tasaddiqi anha makana kulli yawmin nisfu sa'in ala kulli miskini tace mata iya abinda zaki ki sadaka a madadin ta ma'ana ki ciyar ki bada wato rabin sa'i shine mudu biyu ga kowane miskini kenan a madadin kowane yini idan azumi biyar ake binta kenan zaki ciyar da mudu goma kenan kowane yini a madadin kowane yini zaki bada rabin sa'i shine mudu biyu wannan hadisi ne ingantacce kamar yanda al-Imam Bahawi ya fitar da shi a cikin littafin sa Mushkilul Athar haka kuma Ibn Hazm Allah ya ji kansa a cikin littafin sa Al-Muhalla ya zo da wannan hadisi kuma ya kyautata dangane sa to dan haka kasancewar wannan yana tabbatar da cewa idan azumi ne na Ramadan mutum ya mutu da bashin sa kenan iya abin da yake kan makusantansa shine wato su ciyar to dan haka kuma ita wannan ciyarwa kenan kamar yanda yake cikin hadisi wanda yake na Anas Allah ya kara masa yadda wanda haka ya faru kasancewar Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda sai ya tattara miskinai wato ya ciyar da su don haka malamai suka ce anan kaddara cewa mutum ne Allah ya masa rasuwa akwai bashin azumi 30 na Ramadan a kansa to anan kana iya shirya abinci na musamman ka gayyaci miskini 30 kai musu abinci ka ba su abincin da za su ci su koshi an gane ko dan kasancewar ba sharadi bane ba na cewa sai dai ka bi su daidai ko a lokaci guda zaka iya tara su gaba daya ka ba su abincin mutum 30 kenan wadanda za su ci su koshi to shine anan kenan hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake tabbatar da cewa kenan in azumi ne wanda yake na ramuwa in wannan na Ramadan kenan anan iya abin da yake kan makusantan mamaci wato shine ciyarwa amma idan azumi ne wanda yake kenan nafar na addawal kenan wannan shine ake ramama wato duk wanda Allah ya masa rasuwa ba tare da ya biya wannan azumi على حديث الثالث والتسعون بعد المئة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه أنها فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه أنها قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى وفي رواية جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ذلك يؤدي عنها فقالت نعم قال فصومي عن أمك واتو عبد الله بن عباس الله يكرم سيادتك فدا شوا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وني متي يزو وجن منزل الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله سيتي يا منزل الله inna ummi matat wa alaiha sawmu shahr wato lalle mahaifiyata Allah ya mata rasuwa wato na kanta shine azumin wata guda wanda ita wannan mata kamar yanda yake cikin wata riwaya ta Abdullah dan Abbas yake cewa wata mata ta haute sai ta ci ma Allah alwashin cewa in har Allah ya sauke ta lafiya an gane ku aka sauka daga kan wannan teku aka je gaba to Allah yana da alƙawari akan ta za ta yi azumin wata guda saboda shi wanda kasancewar baka sani mutum baya ganin hallaka ido da ido sai mutumin da ya haute musamman ma mutumin da ya leko ya ga yanda wato ruwa yake kunfa yake gori kuma cewa ga halin da yake ciki don haka zaka samu dewa daga cikin magabata idan mutun ya haute kusa ya ce ma Ubangiji ta'ala alwashin cewa Allah yana da alƙawari akan shi in har Allah ya sauke shi lafiya to ita wannan mata ta haute kune sai ta yi ma Ubangiji addawal tace in har Allah ya sauke ta lafiya to yana da alƙawarin kenan yana da alƙawari akan ta za ta azumci wata guda saboda shi فأنجاه الله عز وجل ويجي تعالى كيسير تدعي تسوكي تلافيا توبت سامو دامرين ونن أزمي عبد الله دان عباس يتي حتى ماتت وتوهر الله يمت رسوا فجاءت قرابة لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما أختها أو ابنتها سيأك سامو سموك سنتنت إما إلغور تقوكم إيرتا tazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakarat zalika da taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin kenan alwashin wadda alwashin da mahaifiyarta wato ta dauka tsakaninta da ubangijinta ne yin azumin wata guda in har Allah ya sauke ta lafiya. Manzon Allah sai yake tambayar ita wannan da tazo tayi tambaya. Manzon Allah yace ara aitiki law kana alaiha dainu. Manzon Allah yace kunti taqdina. Ba ni labarin cewa inda akwai bashi akan mahaifiyar ki shin zaki biya mata? Qalat na'am tace kwarai. Manzon Allah sai yace to fa dainullahi ahaqqu an yuqba. Manzon Allah yace bashin Allah shi yafi cancanta game da biya. Sai yace faqdi an ummik. Manzon Allah yace maza ki biya ma mahaifiyarki bashin da yake kanta na azumi. Kaga wannan hadisi wato yana cikin sunani Abi Dawud da sunanin Nasa'i, hadisi ne wanda yake ingantacce kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta shi. Wanda nan Abdullahi dan Abbas yana nuna mana azumi ne wanda yake na addawar, don haka kenan anan yace wa alaiha sawmu shahr, wato na kanta azumin wata guda kenan, kamar yadda wacce riwaya ta al-Imam Abu Dawud da al-Imam Nasa'i ta bayyana azumin da yake kanta ba azumi ne ba na Ramadan kenan, azumi ne wanda yake na addawar. Ta haute kutama Allah addawar kin cewa za ta yi azumin wata guda idan ya sauke ta lafiya. To shine anan kenan wannan riwaya, amma sai ta nuna cewa wata mata wannan miji ne yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan kwa yana iya kididduwa ya zamanto a cikin dangin ita wannan mamaciya kenan, wani yazo ya tambaya namiji ko mace, kamar yadda a wacce riwaya kasancewar diyarta ce ko ɗan uwarta ce tazo ta yi tambayar. Shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi wannan mutum yace inna ummi matatu alaiha sawmu shahr, mahaifiyata Allah ya mata rasuwa akanta wato akwai bashin azumi na wata guda, afa aqdihi anha, shin zan iya rama mata? Fa qala sai manzon Allah yace law kana ala ummika dayna, kaddar cewa akwai bashi akan mahaifiyarka, akunta qadihi anha, shin zaka biya mata wannan bashi da yake kanta? Qala na'am yace kwarai da gaskiya manzon Allah, ai in akwai bashi akan mahaifiyata to wannan na tabbata dole ne na biya mata. Qala sai manzon Allah yace to fa dainullahi ahaqqu an yuqba, wato bashin Allah shi yafi cancanta game da biya. Don haka a wata riwaya sai yace ja'a timra'atun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, wata mata ce ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan, kamar yadda muka yi ishara a wacce riwaya ta al-Imam Abu Dawud da al-Imam An-Nasa'i. Fa qalat ya rasulullah, tace ya manzon Allah, inna ummi matatu alaiha sawmu nadhr, wato mahaifiyata Allah ya mata rasuwa akanta akwai azumi wanda yake na addawal. Wanda bayani ya gabata, in aka ce addawal shine ka ci ma kanka alwashin abinda da ba wajibi bane a kanka, kamar misali ka ce in har Allah ya maka kaza to yana da alkawari akan kaza ka yi kaza, ka ambaci wani abu wanda yake na ibada, to idan Allah ya zartan maka da wannan abinda kake da bukata to cika wannan addawal, alwashin da ka daukan ma kanka ya zama wajibi. Don haka kamar yadda bayani ya gabata, ita kugi ne ta hau ta yi alwashin cewa in Allah ya sauke ta lafiya daga kan wannan teku to yana da alkawari akan ta za ta yi azumin wata guda saboda shi. To shi ne anan ya ce inna ummi matatu alaiha sawmu nadhr, mahaifiyata Allah ya mata rasuwa ta ce akanta akwai bashin azumi na addawa, afa asumu anha, shin zan yi azumi a madadinta ma'ana na rama mata? Fa qala sai manzon Allah yace ara'aiti, ba ni labari, law kana ala ummiki dai, da a ce akwai bashi akan mahaifiyarki, fa qadaitihi, wato kika biya mata wannan bashi, akana zalika yu'addi anha, wato wannan bashi da kika biya zai iya zamantowa a madadinta kamar an biya mata bashin da yake kanta? Fa qalat na'am, tace kwarai kwa, wannan haka ne kenan, in mahaifiyata ta mutu tana da bashi a kanta na biya mata bashi, tace wannan ai biya biyan bashin ya tabbata tunda na sauke mata nauyin da yake kanta. Qala sai manzon Allah yace to tunda haka ne fasumi an ummiki, wato in maza ki yi azumi a madadin mahaifiyarki ma'ana rama mata azumin da yake kanta. don haka a takeice waɗannan riwaya biyu da malam ya biyo baya da su su ne suke fassara mana wacce riwaya ta Aisha Allah ya kara mata yadda da manzon Allah ya ce man mata wa alaihi siyamu sama anhu waliyu, duk mutumin da Allah ya masa rasuwa akwai bashin azumi a kansa to makusancinsa ya rama masa wannan azumi. Kenan waɗannan riwayoyi su suke tabbatar da azumin da akan iya rama ma mamaci a madadinsa sai azumi wanda yake na ci ma kai alwashi, amma idan azumi ne wanda yake na Ramadan sai dai a ciyar kamar yanda aka yi tabbata daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda, kuma haka ya tabbata daga Abdullahi dan Umar wanda ya gabata a darasin mu na Sunan Tirmidhi. An gane ku? Kuma haka Aisha ta faɗa ma Amra da ta faɗa mata cewa mahaifiyarta Allah ya mata rasuwa akwai azumi na Ramadan a kanta, tace shin zan rama mata? Aisha tace a'a, je ki dai ki sadaka a madadinta, ma'ana ki ci yadda miskinai a madadin kowane yini kenan ki ba mu miskini, wato shine rabin sa'i. An gane ku? Kenan kowane miskini a bashi rabin sa'i shine mudu biyu. An gane? Duk da cewa akwai bayani ya gabata cewa kowane miskini wanda ake bin shi bashin azumi ba zai iya ba, kenan abinda zai bada mudu ɗaya ne zai bada a maimakon kenan kowane yini, amma in ya bada rabin sa'i kamar yanda yake cikin wannan riwaya ta Aisha wannan yayi kenan. Don haka kuma abinda muke so mu sani anan kenan ana iya tattarawa gaba daya a ba miskini, da ana iya tattarawa idan azumi 30 ne a tattara adadin mudun gaba daya a ba miskini guda, ko kuma a hada miskinan kenan adadin iya azumin ayi musu abinci a ba su abincin da za su ci su koshi. Don haka wannan hadisi yana nuna mana kasancewar wato shine komawa zuwa ga malamai a duk lokacin da mutum ya samu iskari game da wata mas'ala wadda take ta addini. Kasancewar anan ita wannan mata ko kuma wannan namiji da mahaifiyarsa Allah ya mata rasuwa ga bashin azumi a kanta, azumi wanda yake na addawal, kaga anan bai kadi gabansa ba ya aikata wani abu sai da yaje ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi labari cewa ga halin da ake ciki, mahaifiyarsa akwai azumin wata guda a kanta Allah ya mata rasuwa, shin zai iya rama mata? Manzon Allah ya yi masa kiyasi, manzon Allah ya ce kaddara cewa akwai bashi akan mahaifiyarka, idan ka biya mata yayi, yace kwarai. Manzon Allah ya ce to bashin Allah shi yafi cancanta ga madabiya. Sannan kuma wannan yana nuna mana wato shine kwadayin mazanjiyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan ilimi, wato domin su bauta ma ubangijin su akan hujja, ba sa wato katar gaban su su aikata wani aiki na ibada face sai suna da masaniya akan menene hukuncin Allah akan wannan aiki. Kaga anan shi wannan sahabi ya tabbata akwai bashin azumi akan mahaifiyar shi, to amma kasancewar da yake bashi da masaniya sai da yazo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaya ya dace, kamar yanda ita waccan Amra tazo ta tambaya Aisha mahaifiyata akwai bashin azumin Ramadan akan ta, shin zan mata azumin? Aisha tace a'a, je kiki ci yadda miskini rabin sa'i a madadin kowane yini. To dan haka wannan yana nuna mana komawa ga malamai, wajibcin komawa ga malamai domin yi musu tambaya game da duk abin da muka samu kanmu a cikin iskali kenan abin da ya shahi hukuncin addini. Sannan kuma wannan hadisi yana ƙara zaburar da mu akan ƙoƙarin biyayya ga mahaifa ko da bayan mutuwarsu. Kaga anan kasancewar anan ƙarin biyayya ne ga mahaifa da kyautata musu, ga nauyin da yake kansu, amma kasancewar anan da basu samu ba sauke wannan nauyi har Allah ya musu rasuwa, da yake ƴaƴa ne waɗanda suke masu biyayya take yinke, da yake sun san akwai nauyi akan mahaifansu suka zo suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaya ya kamata a yi. Don haka ya kamata musulmi yayi kwadai, yayi kokari akan biyayya ga mahaifansa ko da bayan mutuwarsu. Sannan kuma wannan yana nuna mana halaccin wato yin azumi a madadin mahaifi ko mahaifiya, amma azumin da zaka iya yi a madadin mahaifinka ko mahaifiyarka wato sai azumi wanda yake na addawa. kenan kuma shi ma mahaifi in dansa Allah ya masa rasuwa ya tabbata akwai bashin azumi akan dan shi kenan anan in wanda ake ramawa ne azumi wanda yake na addawar ya rama masa in kuma azumi ne wanda yake kenan ba a ramawa sai dai a ciyar kaman azumi na Ramadan to anan tunda mahaifi magajinsa ne anan sai ya ciyar to anan kasancewar abinda muke so mu gane misali azumi ne ake bin mutum azumi 20 azumi na addawar Allah ya masa rasuwa kuma ya bar misali ga ƴaƴansa anan da waɗanda suke kan mahaifansa waɗanda suke makusantansa magadan shi anan shin mutum dai za a tilasa mu a ce je ya rama masa wannan azumi za a iya karkasa wannan azumi akan magadan shi wanda zai iya yin biyu ya je ya biyu wanda zai iya yin uku ya uku wanda zai yi ɗaya ya ɗaya ana iya kasa shi tsakanin su kenan kowa bakin gwargwadon abin da zai iya je ko kuma kowa bakin gwargwadon abin da ya daukan ma kansa ku bari ni zan masa biyar wannan yace zai masa kaza wannan yace zai masa kaza in mutun dai ma yayi nauyi ya dauki nauyin cewa gaba dai shi zai masa to wannan yayi sannan kuma wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana cewa haƙƙin Allah subhanahu wata'ala shi yafi cancanta wato game da biya don haka malamai suka ce idan haƙuƙuwan Ubangiji subhanahu wata'ala suka ringa tunkudar juna game da haƙuƙuwa waɗanda suke na ƴaƴan Adam to haƙƙin Allah shi yafi cancanta a gabatar da shi kamar yadda manzon Allah ya ce fa dainullahi a haqqu an yuqda haƙƙin Allah shi yafi cancanta game da biya misali anan kasancewar haƙƙi ne wanda yake na dukiya mutun ya mutu yayi sakakin fidda zakka kuma anan ga bashi na jama'a kuma sannan kuma ga bashin Allah to anan zakka ita ce za a gabatar akan bashi wanda yake na jama'a an gane ku domin kasancewar haƙƙin Allah shi yafi cancanta game da biya kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa sannan wannan hadisi kuma yana ƙara tabbatar da cewa wato muryar mace ba al'aura bace in har ta buƙatu izuwa bayyanar da wannan muryar ta ta ba al'aura bace domin babu dalilin da ya nuna cewa muryar mace al'aura ce an gane ko iya abin da yake haramun ga mace mu'mina wato shine kashe murya domin jan hankali kamar yadda Allah ya haramta ma fiyayyun mata su ne matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kuma ake buƙatar matan mu'mina su yi koyi da su har zuwa kiyama Ubangiji ta'ala ya ce fala takhba'na bil qawli fayaquma allazi fi qalbihi marad ku matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Ubangiji ta'ala ya ce kada ku kashe murya a wajen zance don haka in har kuka yi haka Ubangiji ta'ala ya ce wanda ke akwai cutar wato shine alfasha a cikin zuciyar shi sai yayi kwadayin aikin alfasha da to don haka kasancewar anan yana tabbatar da cewa muryar mace ba al'aura bace ba yadda ta zo ita wannan mata ta faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga yanayin da mahaifiyarta ta samu kanta akwai bashin azumi akan ta Allah ya mata rasuwa shin zara ma mata manzon Allah ya ce ga ya mun cewa in akwai bashi akan mahaifiyarki kika biya mata wannan bashi biya mata da kika yi zai tsaya a madadinta ta ce kwarai manzon Allah ya ce to je kike azumi a madadin mahaifiyarki sannan kuma wannan yana ƙara tabbatar mana bashin da yake kan wato kenan mahaifa idan ƴaƴa suka biya to wannan yayi ya tsaya a matsayin su an gane ko sannan kuma wannan yana nuna mana kasancewar wato shine tabbatar da kiyasi wanda kiyasi yana ɗaya daga cikin tushe wanda yake na wato shari'a a wajen ahlus sunna wal jama'a don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan manzon Allah ya mata kiyasi yace ba ni labarin cewa bashi ne ake bin mahaifiyarki kika je kika biya mata wannan bashi shin biya mata da kika yi zai tsaya a matsayinta tace kwarai manzon Allah yace to je kiki biya mata azumin da yake kanta an gane ko to dan haka kenan anan kuma hadisin yana ƙara tabbatar mana ya dace ga shi malami idan zai ba da fatawa kenan ya fadakar da mai tambaya a bisa fuska ta dalili a bisa kuma bayani wanda yake takaitacce wanda zai gamsar da shi kenan akan tambayar da yi kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a takaitaccen bayani manzon Allah ya nuna musu cewa wannan bashi da yake kan mahaifansu to dole ne su biya na azumin da ake bin suna addawar. Don haka dai a takaice, wannan hadisai sun nuna mana iya abin da ake iya biya ma mutum idan Allah ya masa rasuwa kenan, in akwai azumi akan shi sai azumi wanda yake na addawar. Amma idan azumi ne wanda yake kamar na kafara, kafara wanda take ta kisa, kamar yadda mutum ya yi kisa na kuskure, to ya tabbatar da cewa tsakanin shi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan an biya diya akwai azumi sattin akan shi wanda kuma za a jera wannan azumi. Ko kuma kasancewa kenan azumi wanda yake na Ramadan kenan, anan sai dai a ciyar a madadin shi. Amma in azumi ne wanda yake kenan na addawar, to wannan shine dole ne za a rama wannan azumi. Wannan kuma don haka malamai suka ce wannan shine zaka kibance shi, ka ware shi daga cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa an laysa lil insani illa ma sa'a, wanda wannan lafazi na ayar lafazi ne wanda yake amu, kamar me wanda yake nuna cewa babu abin da ke ga mutum face sai abin da ya aikata kenan. Wani bai isa ba ya aikata wani aiki na ibada a matsayin wani, sai dai abin da shi mutum ya ma kansa. To amma wannan hadisi kenan sai ya sassauta wannan aya, ya ware cewa mamaci akan iya yin azumi a madadinsa, kuma Allah ya biya ya dau wannan azumi a matsayin cewa kamar shi yayi kenan, mutumin da Allah ya masa rasuwa ba tare da yayi wannan azumi na addawar da yake kansa. Nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.